kuma za a iya turo mata tambayoyin ta hanyar adireshin mu na internet fatawa@gmail.com. da fatan za a dinga turo da tambayoyi masu ma'ana domin amfanin ƴan uwa musulmi, kuma a dinga rubuto suna da adireshi. Idan an jima can cikin shirin, insha Allah za mu buɗe layi domin karɓar tambayoyin ku kai tsaye. Yanzu haka aka hamu kai ga tambayoyin mu, zan sada da malam domin gabatar da muƙaddama. Karmakalla.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أود يقع الله سبحانه وتعالى ميكومي شيني هذا مواء لنا تلهدي wanda dama rana ce da muke haɗuwa nan domin tattauna matsaloli da suka shafi addinin mu. Kuma kada mu manta muna cikin watan Rajab, wata na bakwai a lissafin watannin musulunci, wanda yana ɗaya daga cikin watanni guda huɗu wanda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya ambata su a matsayin al-ashhurul hurum, wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin. Wannan wata na Rajab yana daga cikin waɗannan watanni wanda manzo alaihi salatu wassalam ya zana su, yace uku suna jere, ɗayan kuma yana ware. Ma'ana daga watan Dhulqa'da shine watan 11 a lissafin watannin musulunci, da kuma Dhulhajji watan 12, da kuma Al-Muharram wata na 1 a lissafin farkon shekara ta musulunci. In mun duba za mu ga waɗannan ajere suke, shi kuma Rajab ya zamo daban. Wannan wata kamar yadda na faɗa ne daga cikin watanni ne masu alfarma, masu daraja, wanda Allah subhanahu wataala ya ware su da ambaton cewa kada ku zalunci kawunan ku a ciki. To, duk da wannan wata yana cikin watanni wanda suke masu alfarma, masu daraja, sai dai kullum abin da muke nana tawa ƴan uwa muke maimaitawa kawunan mu a daidai irin wannan munasaba, cewa ita ibada kowace iri ce tana karbuwa ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ta cika sharuɗa guda biyu. Sharuɗin farko ya zama wannan ibadar ta yi daidai da koyarwa ta manzo alaihi salatu wassalam, domin Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzo alaihi salatu wassalam da addini, kuma ya fayyace mana abubuwa da za mu kusanci Allah da su idan mun aikata, ko mu kusaci Allah mu samu kusaci gare shi idan mun nisanci abubuwa da ya haramta mana. To, Allah shi yasa ya ba mu garanti, yake cewa in tuti'uhu tahtadu, in dai kun bi manzo alaihi salatu wassalam to za ku shirya. Wannan wato garanti ne, kuma ƙarfa gwiwa ne. Mafhumul mukhalafa shine wa in lam tuti'uhu lam tahtadu, har in ba ku bi shi ba to ba za ku samu shiriya ba. Na tabbatar duk mutumin da yake karatu zai ga cewa malamai da ya zamo sun karar da rayuwarsu rahmatullahi ta'ala alaihim a wajen hidimta ma sunna ta manzo alaihi salatu wassalam, kuma suka amsa sunansu ta fuskar ilimi, kuma suka zamo sun isa su faɗa wato dangane da abin da shafi harka ta hadisi, wanda duniya ta adalci da ilimi ta riga ta sallama masa wannan fage irsa al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani Ahmad bin Ali rahmatullahi ta'ala alai da kuma irin su al-Imam Al-Hafiz Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala irin su al-Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alai da Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala duk wa'annan na tabbatar wanda yake bibiyar rubuce-rubucen su zai tabbatar da cewa sun yi rubutu musamman Ibn Rajab da Ibn Hajar sun yi littattafai wanda suka yi su sukutun akan bayani dangane da abin da ya shafi azumi a cikin watan Rajab abin da waɗannan kwararrun malamai wanda kamar yadda na faɗa manyan malaman da suka biyo bayan su sun gamsu cewa da wahala duniya ta ga irin su ta fuskan hadisi bayan komawarsu ga Allah Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala yana cewa tun daga ran da Ibn Hajar ya bar duniya wanda ya rasu hijira tana da shekara 852 yake cewa to mahaifar yaya mata ta bushe ga safi irin su a fagen hadisi kuma ana tabbatar duk mutumin da ya san menene hadisi to zai ga cewa tun daga Ibn Hajar ya bar duniya a zahiri ba sa mutumin da kama gafarsa ta fuskar sanin hadisi da kuma tantance shi ba to shi da kansa ya tabbatar da cewa babu wani azumi guda daya da ya inganta wanda za a ware shi da wata falala cikin watan Rajab wannan magana ya kamata mutane su fahimci me ake cewa ba a magana cewa wai ko kada ka yi azumin nafila cikin watan Rajab haka ake nufi ba duk mutumin da ya zama akwai dama wato al'adarsa ta azumi kamar mutumin da yake azumin sa na Litinin da Alhamis ko mutumin da yakan yi azumin Annabi Dawud yau azumi gobe shan ruwa ko ko mutumin da yake ayyamul bid sha uku sha huɗu sha biyar ko abin da ya kama da haka wannan ba su ake magana ba wannan a kowane lokaci za su ci gaba da azumin su indai ba wata Ramadan ne shigo ba tunda shi mun san babu wani azumi a cikin sa sai azumi na farilla ana maganan mutum ya zo ya tsiri wani azumi wanda da baya yin shi a duk sauran watanni saboda Rajab na da sunan Rajab ya zo ya tarki wannan azumi to shine abin da ake maganin cewa bid'a ce a cikin addini ba wai hadisan ne babu amma ba su inganta ba kuma duk duniya ta ilimi ta san cewa ana yin wato ibada ne da hadisai da suka inganta daga manzo alaihi salatu wassalam Allah ya ga malam al-fazazi rahimahullahu ta'ala yake cewa ma sahha anhu min hadithin fadin bihi duk abin da ya inganta daga manzo alaihi salatu wassalam na hadisi to kai addini da shi kage cewa ma sahha anhu kenan malam ya sai duk abin da ya zamo kuma wato bai inganta ba wannan kaga ba za a bautata ma Allah subhanahu wataala da shi ba to saboda haka ba wai azumi kadai aka girgiro ba zaka ga akwai maganan wayansu salloli da wayansu addu'o'i da wayansu azkar wanda ake kira da cewa rajabiyya wato kaga musamman idan watan Rajab ya zo 27 ana sabar sa kenan sura kwana uku ko biyu ya kare zaga ko wanda ma gaba ɗaya rayuwar wannan daren suke da wasu salloli masu wani adadi da kaifiya da ma abin da ya kamata ka karanta a cikin sallolin da ma addu'o'in da zaka yi to wannan kamar yadda muka sha faɗa duk ibadar da bata inganta daga manzo alaihi salatu wassalam ba wannan ibadar ba karbabbiya bace a wajen Allah subhanahu wataala wannan magana bata nuna cewa mutum ba zai yi kiyamul layli a cikin darare na Rajab ba a yadda ka saba kiyamul layli a sauran watanni da sauran dare zaka yi amma abinda ake magana ka kebance wani dare ko kuma da can kwata-kwata ba ka yi amma watan Rajab na shigowa to shikenan zaka dauka akwai wasu salloli adadi kaza da kaifiya kaza a daren farko ko a dare na biyu ko tsakiyar sa ko karshen sa ko abin da ya kama da haka wannan shine abin da bai inganta ba daga manzo alaihi salatu wassalam abin da ya inganta na azumi mai falala shine watan gobe watan sha'ban wanda daga shi sai watan ramadan Usama ibn Zaid rahmatullahi ta'ala alaihi ma kamar yadda wayansu daga cikin asabu sunan suka rawaito da kuma asabu sai kamar irin su Ibn Khuzaima irin su Imam An-Nasa'i sun rawaito wannan hadisi Usama yake cewa ya manzo alaihi salatu wassalam yace me yasa naga baka yin azumin muka a sauran watanni kamar yanda kake yin azumi a cikin watan Sha'ban. Sai yake cewa wannan shi wannan wata wata ne wanda da yawa daga cikin mutane sun rabkana da yin azumi a cikin sa, wata ne da yake tsakanin Rajab da kuma ainihin Ramadan. Yake ta kuma wata ne da ake ɗaukaka ayyuka. To shi ya sanya nake fatan a zo karba aiki na ko kuma daga aiki na alhalin ina mai yin azumi. Ana insha Allah gara mata yadda kamar da Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala ya rawaito a hadisai ba dai ba cewa Manzo Ali sallallahu alaihi wasallam ba taba ganin ya cika wani wata cif yana yin azumi ba in ba watan Ramadan bane. Tace kuma ba ta taba ga watan da yake yawaita azumuka a ciki ba kaman watan Sha'ban. Har ma malamai suka tattauna a wannan gaba cewa to gashi Manzo Ali sallallahu alaihi wasallam ya ce azumi mafi daraja a wajen Allah idan an cire watan Ramadan, to shine sha'rullahi al-muharram, watan Allah al-muharram watan da yake nan. Aka ce to me yasa ba a rawaito cewa Manzo Ali sallallahu alaihi wasallam yana yawaita azumuka a cikin sa ba tare da cewa ya bashi wato wannan kambi na cewa azumi a cikin sa shine mafi fiti in an cire azumin watan Ramadan. Malamai suka ba da amsa suka ce to abun ba zai kasa kasancewa kamar haka ba, ko dai ya zamo cewa wannan lokuta Manzo Ali sallallahu alaihi wasallam bai da wato cikakken sukuni da zai zauna yi wannan azumuka sakamakon yaƙe-yaƙe da tafiye-tafiye alayhi salatu wasalam wanda yakan gabatar a cikin wayannan watanni. Mun sani cewa ba wai ma azumin nafila ba, ko da a ce azumi ne na Ramadan, to da yawa za ka ga cewa Manzo Ali salam shi da sahabbai sun aje azumin Ramadan saboda hali na tafiya ko dai umara ko abin da ya shafi yaƙe-yaƙe. To in ya zamo cewa azumi na farilla an aje shi daga bayan an rama, to ina ga kuma dama azumin nafila wanda bai zama wajibi ba. Wasu malamai suka ce to wannan yawan tafiye-tafiyen su suke sa kuma sukan rutsa su da dama da watan al-muharram, suka ce to shi yasa Manzo Ali sallallahu alaihi wasallam ba a rawaito yana yawaita azumi a cikin sa ba. Wasu suka ce wala Allah Allah bai sanar da Manzo Ali sallallahu alaihi wasallam wannan dimbin falalar ta watan al-muharram ba, wato ainihin hasse da ya zama karshen rayuwarsa Ali sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk da bai samu aiwatarwa ba. Kuma irin wannan ba abin mamaki ba ne duk mutumin da ya karanta hadisai na abin da shafi aikin haji. Manzo Ali sallallahu alaihi wasallam aikin hajin da ya yi shi ne kirani, ma'ana ya yi niyyan aikin haji da umara a haɗe. Lokacin da ya zo ya kammala umara, ma'ana ya yi dawafi ya yi sa'ayi, duk sahabbai ka'ita in ka cire Abu Talha duk gabaki ɗayansu babu wanda ya koro wata dabba ta hadiya daga Abu Talha in ban manta ba sai kuma Manzo Ali sallallahu alaihi wasallam. A wannan lokaci Manzo Ali sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda bai koro dabba ba to sai sai ya saka kayansa na gida ya kammala umararsa, saboda haka sai idan takwas da wata ta yi sai kuma ya niyyan aikin haji. Sahabbai sun samu damuwa a wannan lokaci, gashi shi Manzo Ali sallallahu alaihi wasallam bai warware tasa umarar ba, su kuma an ce su warware. Manzo Ali sallallahu alaihi wasallam da ya ga damuwarsu sai ce law istaqbaltu min amri mastadabartu lama suktu alhadi wa laj'altuha umra, yace inda abinda ya bayyana gare ni a yanzu shi ya bayyana gare ni tun can baya, to ni ma da ban koro hadaya ba, da ni ma nayi umara wanda zan warware daga nan kuma ni yi aikin haji daga baya. To wannan yana nuna cewa shi akwai abubuwan da Allah yake ba Manzo Ali sallallahu alaihi wasallam labari daga baya. Tunda gashi ya faɗa Ali sallallahu alaihi wasallam istaqbaltu min amri mastadabartu, da abinda na fuskanta yanzu shine tun baya na fuskanta, ma'ana na sani Allah ya sanar da ni, to ni ma ga yadda zan yi. Wasu malamai suka ce to wala Allah Allah subhanahu wataala bai sanar da Manzo Ali sallallahu alaihi wasallam wannan tumbin falala ta azumin watan al-muharram ba sai daga baya baya. To kuma gashi tafiye-tafiye suna rutsawa inda ma ba za a samu dama a yi ba. Malamai sun yi ta kokarin fayyace wani dalili ne ya sanya Manzo Ali sallam yake yawaita azumi a cikin watan gobe, ma'ana watan Sha'ban. Wasu suka ce Manzo Ali sallam yana azumin muka na nafila a cikin nafilu a cikin watanni. To wannan tafiye-tafiye sukan dakatar da wannan azumin muka kamar yadda muka faɗa, ko da na farilla ne ana ajewa ballantana na nafila. To kasancewa Manzo Ali sallallahu alaihi wasallam duk wani abin da ya saba na bin Allah na lada, ko da ya wuce alaihi salam zai yi kokarin yi gasi da rakin sa, mana ruske shi. Wasu sai suke hasashen wala Allah azumin mukan da ya saba ne na cikin watan sauran watanni kamar irin su litin da alhamis ko abin da ya kama da haka to su ne za su taru manzo Allah ya ce to dubbari yayi azumin makacin wannan wata domin ya ruski wani abubuwa da ya saba yi na neman kusaci ga Allah da su kubuce sakamakon halin tafiye-tafiye wasu kuma suka ce a saboda farala ta musamman da Allah subhanahu wataala ya ke bata shi watan Sha'ban da shi na azumi shi sa manzo Ali sallallahu alaihi wasallam yake yawaita mun karanta hadisin Usama yana cewa wata ne da ake daga ayyuka zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma yana fatan Allah subhanahu wataala ya karwa to a daga ayyukan sa wannan lokaci a halin sana'a mai azumi saboda ka dan uwa musulmi in dai so kake ka dace da sunna ta manzo Ali sallallahu alaihi wasallam to sai kai shiri da tanadin azumin gobe ma'ana watan gobe na Sha'ban ko ba komai malamai suka ce wala Allah daga cikin hikimomin ma yawan ta yin azumi a cikin akwai shimfida ga watan Ramadan ma'ana yanzu gashi cikin ka dan saba da azumi yadda wato zaka ji ba zaka ji wahala ko nauyin watan Ramadan ba dan yanzu ga akwai wanda in ba sa ba yin azumin nafilu ba to a goman farko wani sai yayi mantuwa wajen sunna ma ya ci abinci ko ya sha abin sha saboda kwata-kwata shi ba sa ba da azumin nafila ba sai wani ma ya fara ci a tiratar da shi a ce wani azumi kake yi sannan ya ji wannan amma duk mutumin da zaka ce wasu azumin muka masu dan dama a cikin watan Sha'ban to za ka ga cewa azumin dama ya riga saba da jikin sa da wahala samu wannan yawan mantuwan cin abinci a madan amanta to saboda kamar yadda na faɗa daga cikin abin da yake kusa ta dan adama wajen Allah subhanahu wataala kokarin koyi da sunnan manzo alaihi salatu wassalam shi Allah ya aiko shi yafi kowa sanin Allah shi yafi kowa sanin abin da zai kusa ta dan adam zuwa ga Allah shi yasa bin sunna sai fa komai muhimmanci a cikin rayuwa na farko dai kai ayyuka sauƙaƙa sannan ka samu matsayi da daraja wajen Allah subhanahu wataala Allah ya samu dace
Masha Allah, masu sauraro kada a manta biyar ana tare ne da shirin fatawa kai tsaye a nan tashar rediyo Jigawa kuma za a iya turo tambayoyi a kowane lokaci a waɗannan lambobin waya 0705019184 ko 0707028476. Yanzu haka kafin mu kai ga buɗe layuka ko kuma layinmu domin ba ku damar yin kira kai tsaye za mu tashi akan tambayar Malam Abdullahi Abu Aiman da ke nan dutse da ke cewa ina yau malam fatan alkhairi kuma a karamin kalla wasu lokuta nakan yi kokwanton sujjada ɗaya ne ko biyu a cikin sallah malam menene ya kamanta na yi in hakan ta faru a kaina kuma a wannan raka'ar da nake shakka ya kamanta da yi
to irin wannan amsa ta sha maimaituwa mutane kala biyu ne akwai wanda jefi-jefi ne za ka samu ya yi shakku ko kokanto ko wasuwasi dangane da wata sujuda ko wata raka a cikin sallah to irin wannan duk lokacin da mutum ya yi shakku cewa anya ko sujudan nan ta kai guda biyu to muddin dai ɗayan biyu ko dai bai kai ga tashi daga wannan raka'a ba to shikenan sai ya cika waccan sujuda da yake shakkun bai yi ba to idan kuma har ya tashi daga wannan raka'a ma na riga mai ke tsaye to ba zai dawo saboda wannan ba saboda kai ta wannan raka'a dole ya jefar da ita inda raka'a uku yayi ya tafi ta hudu to wannan ta hudu ita ce ta uku sa a halin yanzu inda raka'a uku yayi ya tashi ta biyu to afwan in raka'a biyu ya tashi ta uku to wannan yanzu ita ce ta biyun sa ma'ana dai wancan da yake ganin cewa bai yi sujuda ba ko kuma zato mafi rinjaye bai yi sujuda ba to wannan dole ne ya sake ta idan ya sake ta kuma zai yi sujuda ba adi ne domin yayi kari ita wacce raka'a da aka jefa raka'a kari ce a cikin wannan sallah idan kuma mutum ne wanda dama kawai yanda malamanmu na soro suke cewa kokanto ya aure shi ma'ana zaman masa jiki to wannan mun sha faɗa cewa kokanto ba shi da magani sai watsi da shi duk lokacin da mutum yayi ibada wani koma me sai dan sai ya nuna masa bai yi ba idan ya kama ruwa shi dan ya nuna masa sarkin nan bai yi ba yayi alwala shi dan ya nuna masa alwalan nan ba ta yi ba yayi sallah shi dan ya nuna masa sallan nan ba ta cika ba kome sai ya sa masa shakku to maganin wani shine watsi da wannan duk lokacin da shedan ya zo nuna maka sallar ka bata cika ba kawai shikenan ka nuna cewa ta ce kawai ka cigaba da harkokin ka in kai Allah ya nuna bata daidai ba kawai shikenan ka dauka ta daidai to har sai ka ji wannan abin ya tafi daga zuciyar ka kuma ka daina wannan shi
na'am sakar baka la idan ya kasance misali a raka'ar karshe ce yayi sujjadar guda ɗaya bai riga yayi sallama bai ke tantama me ya kamata yi a wannan
sai ya kai goshi koda ya so mata hiyama yayi nisa dan sai ke shakkun anya kuwa yayi sujuda ta biyu shikenan abin ya zo da sauki sai ya kai goshin sa ya ci ko wannan sujuda ta biyu sannan kuma sai ya sako sabuwar tahiyya zuwa ga shi sai ya sallame in ya sallame kuma sai ya bade
sai kuma tambayar gaba da ta fito daga wajen malam Abdulrahman Shu'aibu shi ba anan dutse wanda yake cewa malam idan na shiga masallaci yin sallah ta azhar ko al'asr nafila ta rawatib kamar ta nayi ko ta hiyat masjid sannan wato kafin liman ya zo kuma idan lokaci ba zai bari nayi guda biyun ba wacce ce ta dacewa nayi
wato duk lokacin da zaka shiga masallaci akwai wata ratiba daga cikin rawatib wanda ake na kafin wannan sallah to malamai suna cewa idan kai wannan ratiba daga cikin rawatib to shikenan ta kafe maka makufin taitul masjid dama ita taitul masjid wato a shaggala wurin ne da wata ibada kafin a zauna yanzu misali mutumin da ya shiga masallaci da asuba kafin liman ya zo shi a gida bai rakatul fajr ba to wannan rakatul fajr da zai yi kuma ita irce taitul masjid din sa ba wai sai taitul masjid sannan rakatul fajr ba haka nan mutumin da ya fito daga gida ya zo kafin liman ya zo da azhar kuma dama bai yi wannan rawatib nasa ba to wannan rawatib din tunda sun zo ko dai biyu kafin azhar ko kuma hudu kafin azhar riwaya duka ta inganta to kaga idan biyun zai yi wannan biyun idan yayi su kuma su ne a matsayin tahiyatul masjid in kuma hudu zai yi biyun farko daga cikin sunnar rawatib ne kuma idan wata tahiyatul masjid kuma ya sake ko biyun su shikenan
kamar gaba ta fito daga wajen malam Abdul Salam Muhammad Mustafa wanda yake cewa malam ni ne wasu mutane suka nemi na ba su wani bangare na floti na domin a yi musu rijiya bayan na amince bisa tunanin zai iya zama mini sadakatul jariya daga bisani sai aka sami rashin jituwa a tsakanin mutanen unguwar wanda ya sa aka fasa yin wannan rijiya a wannan waje shi ne yake son sani a karama kalla ko Allah zai bani wancan lada da nake hange daga Imam Muhammad
akwai hadisi da ya nuna cewa dukkan mutumin da yayi nufin wani kyakkyawan abu kuma bai samu yayi wannan kyakkyawan abun ba to za a bashi cikakkiyar ladarsa ta wannan niyyar ta sa abinda malamai suke ta to saboda akwai hadisi ma da yake cewa wato yunkurin yin aiki da alkhairi kamar ma'aikata shi ne abinda malamai suke tattaunawa akai cewa yanzu wannan mukaddara yayi niyyan kamar yadda mai tambaya nuna yayi niyyan zai haka rijiya domin ta zama sadaka jariya to shikenan sai wani abu ya gitta ba gina wannan rijiyar ba to yanzu hadisi ya ce yana da ladan wannan kyakkyawan niyyar ta sa to yanzu kenan zai zamo cewa ya samu lada kamar wanda ya gina rijiyar ana shan ruwan ko kuwa to anan malamai sun yi daban-daban wasu suna ganin cewa haka zai iya kasancewa suka ce a ita wato lada akwai wanda zaka iya cewa abin ya riga ya tabbata to ita ladan nan akwai abin da zaka ce gundari akwai abin da zaka iya cewa kuma wani wato rassa in za a yi misali da abin da aka saba sai ka ce za a masu aikin albashi akwai gundarin albashi basic sannan kuma akwai allowances wanda su wani allowances wato rassa ne na wannan salary din inda mutum ba zai samu wannan salary din ba gaba ɗaya wancan allowances ba za su iya zuwa ba saboda haka duk ɗan rakiya ne suka ce to akan haka mutumin da ya samu ya aikin lada ya tabbata to akwai abubuwa da yake amfana da su na abubuwa wanda za ka tattara kamar allowances din akwai kuma wanda zai yi niyyar shi kuma abin bai yiwu ba to wannan gundarin ladar zai same ta duk da ba zai iya samun wa'ancan madama za ka haɗa wanda za ka ci aiki ya yi ana ta amfana ba da wanda kuma kwata-kwata abin bai riga ya nufin ya yi ba saboda haka na farko muna maka fatan Allah ya baka ladanka ta wannan kyakkyawan niyya kuma abinda nake baka shawara in har zai yiwu a daidaita mutanen gosu su fahimci juna tunda ina ganin yin sadaka jariya ai ba kayan kuɗi ba ne ballan tana ce ma an samu sabani in ba don zuciya da shaidan ba na farko idan akwai yadda za ka yi ka haɗa kansu a yi musu nasiha su ba da haɗin ka yi wannan to ka yi ƙoƙari ka yi haka idan abun ba zai yiwu kuma Allah ya ni'imta ka da wani filin a wani wurin musamman inda ake da buƙata to ga cewa ka je ka yi can domin ka samu cikakken ladarka
na fahimci tambayar sa akan makalla shi ba shi ne zai aikin ba amma an zo an tambaye shi ne ya ba da wuri a yi
to akan haka ma salisu ai idan yana da wani wurin sai ya bada tunda alhamdulillah irin masu wannan aikin dama wurin suke nema ko wanda za a ga cewa suna neman wuri inda akwai su gina masallaci ko kuma rijiya to irin wannan idan Allah ya ni'imta shi da wani wurin wanda kuma ana buƙatar ruwan sai ya ce to tunda nan bata yi ba a je waje kaza filin sa ne na ma a gida dan ya samu wannan ladar
sai kuma tambayar gaba da ta fito daga wajen malam Abubakar Abdullahi Birnin Kudu wanda yake cewa karamin kallawa waye da gaske ne cewa idan mutum ba a gaban malami ya je ya koyi addini ba ya koya ne ta hanyar sauraron karatuttukan malamai wa'azi fatawa da bincike a littattafai ko da yayi ibada daidai Allah ba zai karɓi wannan ibadar ba sannan gaba tambayar sa ta biyu yake cewa na kasance ina sauraron karatun wani malami da yake a hankali har ta kai na haddace wasu surori ko hakan ya halasta daga Abubakar Abdullahi Birnin Kudu
to ita gabas ta farko ba wai abun haka yake kai tsaye ba na farko tabbas ibada ba wai da ka ake yin ta ba to amma idan ka zo da zimmar koyo ka kalla ɗayan biyu wato ko dai ka zo kai tsaye ka ce da Allah mara ina so akwai min sallah in yi ruku'u ka gani in yi tsayuwar sallah da farko ka gani in yi kabbara harama in yi ruku'u in dago daga ruku'u in yi sujuda har in kammala ka tabbatar man shin daidai nake ko aka kuskure sai ya zama ya dauko wannan wato samfal na sallah sa wajen malami wannan sallah sa tayi dai kenan ko kuma a'a kawai ya zo ya kafa ido a wajen malamin da ya gamsu ya san addini a matsayin ya koya ai kaga manzo alaihi salatu wassalam cewa ya sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah wannan ta sa manzo alaihi salatu wassalam harkan numbarin sa yake hawa yadda ne nesa ma zai hango shi alaihi salam yayi tsayuwar sallar suna gani yayi ruku'u suna gani ya dago daga ruku'u alaihi salam suna gani sannan kuma sai ya sauko wato asalin minbarin daga ƙasa kenan sai ya sujuda tunda sujuda ba za ta yi wa kan minbari musamman ba wani fadi gare shi ba to saboda haka wannan ya nuna cewa ashe idan ka je da niyyar ka kalli malami ka koyi yadda ake tsayuwar sallah da kaza wannan babu laifi to amma na tabbatar da cewa abin da ya shafi Fatiha da za ka karanta da sura da za ka karanta da wasu abubuwa da ake buƙatar ka san su in sallar ka ta samu matsala na ƙari ko rage ba zai wannan da kaka iya fahimta su ba wannan dole sai ka je gun malami ya zama ya koya maka na tabbatar mutumin da yake kanta littafin mu na fiqh na malikiya za ga cewa an yi tambaya cewa shin yanzu mutumin da ya zo bai san komai daga cikin hukunce-hukunce ba kaman gabali da bali ko kuma ka ce bai san kaza wajibi ba ne a cikin sallah kaza rukuni ne kaza sunna ne kaza musahabi ne to amma ya je ne gun malami kawai ya ce ni ma na koya min sallah malamin nan yi masa sallah ya gani shi ma ya zo ya yi ta malamin ya tabbatar masa ta yi shine idza akhala wasfaha al alim ya karbo ko ya koyo surar ita sallah a wajen wani malami suka ce sallar sa ta yi tunda zuwa yayi akai masa ya gani ko kuma yayi aka bashi gyara suka ce wannan sallar sa ta yi to amma kullun mu abin da muke maimaitawa gani da ido ba je makaranta ba balle wadace mutum ta fuskar addini ba kana da abubuwa da yawa da kake bukata kuma duk uzurin ka ya kamata mutum ya san cewa ibada nan saboda ita Allah subhanahu wataala ya halicce shi bai kamata a ce ibada kai take samun kasashen lokaci kuma da bayan lokaci ba a ce ma har mutum bai da lokacin da zai je ya saurari malamai a makarantu lokacin da ake koyar da addini ko ya dauke littafi ya ce duk bai da wannan lokacin wannan ya yaudare kansa kuma kamar bai san saboda me Allah ya kawo shi duniya ba abin da ya shafi hadda sura ko wasu surori da ya haddace wannan abu ne wanda yake mai kyau kuma abin da ya kamata har in ka haddace to ka je ka karanta wani ya ji maka akwai tabi'i da ba zan iya tuna sunansa yanzu ba yake cewa bai haddace suratu Yusuf ba sai a bayan Abubakar da Umar Allah gara musu yadda suke yawan karanta ta a sallar su ba wannan ya nuna shi magabata sukan haddace wasu surori sakamakon yadda suke jin malamai suna ta maimaita su akwai abubuwa na karatu wanda idan ba wai baka da baka kana kallon malami ya dabbaga maka ba za ka iya sanin yadda ake irin wayannan abubuwa ba misali za ka samu akwai abinda ake kira tashili akwai irin ikhtilasi akwai ishmami akwai rawa irin wannan abubuwa na cikin karatu mutum ba zai iya sanin ya ake su ba in malami bai wato ainihin lakatta masa ba saboda haka wanda zai haddace wata sura ko surori ta hanyar jin cassette ko kuma ta hanyar jin wani malami wannan tabbas yayi abu na daidai to amma kuma yaje ya karanta wannan sura ko surorin wani malami yaje masa idan akwai gyare-gyare a gyara masa
na kuma tambayar da ta fito daga kodai ke da rubuta suna ba yana cewa akan makalla na kasance ina zama a wani shago a matsayin yaro amma ba mu yi ka'ida ba ni kuma sai nake amfani da wannan dama ina amfani da kudaden shagon kuwa kai ya halarta
wannan bai halarta ba domin sai ka wuce abinda inda biyan ka za a yi wato ainihin shi za a biya ka na farko shi wanda zai dauko ka wannan shago ɗayan biyu ko dai ya zama cewa misali mahaifinka ne abinka shi yake ciyar da kai ko kuma wani babban yayanka ne shi ka daukan nauyinka kaga wannan yana da hurumin da zai zo ya dauko kai sai ka kula masa da shago a matsayin shi yake ciyar da kai ke shayar da kai kuma anan ba bai halatta ka dauki wata kwandalar sa kai amfani da ita sai da izinin sa tunda dama shi ke ciyar da kai na shayar da kai ko kuma ya zama cewa ba shi ke daukan nauyinka ba kawai dai ya dauko ka a matsayin yaron shago da za ka kula masa to anan na farko shi kansa ba daidai bane ya zo ya ajiye ka babu wata ka'ida ɗayan biyu ko da in ya zo da kai ce to wane wannan wurin sabon budewa ne ba mu san makamar abin nan mu san me za mu fuskanta ba za mu zuba ido mu gani cewa misali kaman ya cinikin kullun yake za mu kaddara cewa kila wata an yi cinikin kaza ko dai duk sati ko duk wata mu ga cewa cinikin nawa za a yi in an yi cinikin nan kuma nawa ne za a samu riba idan an yi lissafi sannan in san me ya kamata ya riga baka ko kuma a tun karan farko ma da ya dauke shi shi ya san dama yadda ake samun ci to wannan zan dauke ka dinga kula mun da kayan nan kila ba shi izini ya ce to kuma ka iya cin abinci da bai wuce na kaza ba ko ne ce abincinka kullun kada ya wuce 200 ko kai wuce 300 na baka dama daga 300 zuwa kasa ka ci abinci na baka dama daga 200 zuwa kasa ka ci abinci to wannan idan yi amfani da wannan abin da ya ba shi dama wannan ya halatta aikin a musulunci amma ka kawai dinga biban dukiyarsa ba tare da izinin sa ba kun bai ma sani ba wannan ma zai wahala kaga cewa sun wanye lafiya domin karshe duk lokacin da ya zo yi wata sayayya ko a ganshi da wani sabon babur ko a ganshi da wani sabon da ke daga sai garigima tsakanin shi da mai gidan sa sai tuhuma ta shigo cewa kudin sa yake sacewa yana kaza ballanta na aje cewa ya je ya sai fili ko ya sai gida ko ya sai wata kaddara mai muhimmanci sai karshe kuma an wato wanye da rigingimu wanda bai kamata ba saboda haka dai ka same shi ku yi ka'ida nawa za a dinga baka a kullun ko nawa za a dinga baka a duk karshen wata nawa yayi ma izini ka dinga kashewa wannan shine zaka ci halal dinka ba tare da wata matsala ba
amma daga ba kuma ta fito daga wajen dan Tala Shu'aibu Basirka inda yake cewa kar mu kalla ko menene hukuncin mutanen da suke tashi da zarar an yi sallama daga sallah ta farilla sai su koma gefe suna nafila ba tare da sun tsaya sun yi azkar ba
to babu shakka akwai azkar wanda musulunci ya sharanta mana karshen salloli akwai addu'o'i da yawa daga cikin su akwai astaghfirullah 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 allahumma antas salamu wa minkas salam hadi zuwa karshe ko kuma karanta kursiyu subhanallah 33 walhamdulillah 33 allah akbar 33 ko kuma 34 duk dai ga sunan karanta qul huwallahu da falqi da nasi bayan salloli duk wato wannan sun zo daga hadisi na manzo alaihi salatu wassalam kuma abin sha'awa akwai hadisi da yake cewa duk mutumin da yake yin wannan tasbihi a bayan salloli na farilla babu abin da zai hana shi wato shiga aljanna sai dai mutuwa ma'ana sai dai in bai mutu ba kaga wannan ba karaman falala bace ba bai kamata a ce mutum ya rasa ma kansa irin wannan falala yau ayi azhar kai ba da asar haka magriba isha'i to kaga wata farala mai yawa ta riga ta kubuce maka to sai dai kuma ba za a ce rashin yin wannan zai kawo cikas ga ita sallar ba domin kuma akwai awamun nas wanda su kuma sun jahilci abubuwa na addini wato sai su dauka wai idan mutum yayi sallah ba a ji wato ya zauna a ce salati goma a ce falaki da nasi a ce kaza to shi kuma wai suna ga sallar sa samu matsala a'a su irin wannan masu gaggawa tun a lokacin manzo alaihi salamu akwai su na tabbatar mutumin da ya karanta tarihin zuliyadain wanda manzo alaihi salatu wassalam yayi na yayi raka'a biyu a sallah ta al'asar alaihi salam ya sallame ya juyo har zuliyadain yake cewa mai kin Allah an rage sallan ne ko kuma kai mantuwa ne a wanda dai wanda ya karanta hadisan ko ya zo na goma da mai ya ji wannan to daga cikin abin da hadisin ya ambata masu gaggawa sun riga sun fice daga masallacin suka wani suna cewa a shikenan an rage sallah an rage sallah tunda sun gamsu cewa manzo alaihi salam Allah yana masa wahayi kullun addinin a yi samun canjin abin da yake yi da kullun ko kare ko rage to sai suke ta rage sallah rage sallah kaga da a ce wanda suke zaunawa ne har su yi tasbihin nan yadda na ambata da sauransu to ba za su fita su ba da wannan labarin ba don kaga ana sallamewar ba da wani jan lokaci ba musamman riwayar Bukhari shi zure dai ne yake tambaya mai kin Allah an rage sallah ne ko kuma kai mantuwa saboda haka ko a wancan lokacin akwai irin su kuma manzo alaihi salam bai taba kalubalanta su ya zarge su me yasa daga sallamewa kuke fita ba ku tsayawa ba lalle shi wancan ma ka ce yana koma gefe ya kabbar nafila saboda haka dai abin nake ba da shawara mutum ya tabbatar da cewa ibadar nan ta fi komai muhimmanci a wajensa kai kokari kai wannan tasbihi wato a kallon karanta kursiyu sannan kuma ka koma gefe kai nafila ka bai kamata kullun kana rasa maka wannan alherin ba
na'am tambayar gaba ta fito daga wajen Al-Amin Musa wanda yake cewa malam ko ya halasta mamu ya yi zaman hutu a cikin sallah alhali limamin da yake bi baya yi
to ba za mu ce wato kai tsaye ba akwai hadisi da yake cewa inna ma ja'al imamu li watammi an sanya limami ne domin ai koyi da shi a bisa wannan gabar da na faɗa akwai malaman da suke ga duk wani abin da liman ba zai yi a sallah ba to kai ma kada kai don an ce liyu watammi bihi ai koyi da shi yanzu lokacin da bai julusul istiraha ba kai sai kai to yanzu kaga da wa kai koyi kaga dai ba kai koyi da shi mutum da shi bai ba akwai malaman da suke ganin wannan ma'anar to amma dai ala kulli halin in dai hal limamin ka ba zai yi ba to abin da yafi dacewa kai ma ba kai ba don zaka ka zama wani daban kai kanka a cikin sallah mutane duk ba su yi ba kai kuma ainihin da limamin ka da mamu duk ba su yi ba sai kai kadai ni ina ganin dacewar in har ba zai ba kai ma ka gura kada kai
na'am kuma tambayar da ta fito daga wajen Abdul Rashid Muhammad wanda yake cewa akar makalla ana bi da azumi na farilla ko zan iya ci gaba da azumi idan na tashi a wata safiya haka a matsayin ramuwa alhali ban kwana da niyya ba
to azumi da ya zamo na farilla sai an kwanta da niyya kuma wato ƴan uwa ya kamata a daina sakaci ga wani abu da ya zamo ana bin mutum bashi rayuwar dan adam ba ta da tabbas duk yadda kake ganin kana takawa da lafiya Allah shi san abin da za a yi in dai har a ce ko tafiya ce ta sa mutum ya sha azumi a cikin watan Ramadan tafiyar nan tun ya sha riga an dawo an gama ta ko kuma ya zamo cewa rashin lafiya ce wala Allah ma tun a cikin watan garaman sallah na bara mutum ya riga ya warke wannan rashin lafiya kuma dai wani uzuri ne karshe ya warke akalla kafin ma Ramadan mai zuwa da kusan wata biyu ko ma uku to kuma karshe ba ma dukkan Ramadan din ya sha ba to ya kamata irin wannan mutum ya dinga yin gaggawa tunda ba a ce dole ma sai ka jera su ba zaka iya yin biyar ka huta zaka iya goma ka huta har ga cewa ka kammala abin nan saboda haka abin nake baka shawara tunda yanzu muna da lokaci kusan watan Rajab ma ga mu a cikin sa bai kare ba da Allah ma sai wajen rana ita yau to sannan kuma ga watan Shaban da za a yi gabaki daya kaga ko da 30 din ne ma cif cif na tabbatar daga gobe idan ka kudurci niyyar ramuwar su zaka yi su ma ka kammala kafin watan Ramadan idan ya shigo saboda haka dai sakacin gaskiya bai kamata ba
na'am sai kuma tambayar da ta fito daga wajen Amina Muftar gidan malam wanda take cewa kar makalla menene sai hancin yin niyyar azumin watan Ramadan guda daya ko kuma kullun sai mutum ya yi niyya a kowace rana kenan
niyya guda daya tun daga shigowar wata ta riga ta wadatar ko abinda wasu malamai suke cewa mustahabbi ne a duk tashin da zakai da wani azumi ya zama ka kudurta shi na wannan wurin da za a shiga amma wannan bai zama wajibi ba duk lokacin da mutum ya riga ya kudurci yin a niyyar shi da wata Ramadan lokacin da ya shigo to wannan ne tashin har zuwa ƙarshen wata amma abinda malamai suka ce idan shi jera azumin ya yanke saboda rashin lafiya ko saboda halin tafiya wannan dole ne sai an sabunta niyya misali mutum ya yi niyyar tun farkon watan Ramadan ya yi azumi biyar ko ya azumi goma sai ya tafiya tafiyan nan kila ya kwana uku ko sati da ko abin da ya kamata haka yana ta shan ruwan sa da rana to kuma lokacin da ya zo ya zauna ya ga bai dora to anan dole sai ya sake kudurta niyyan yin wannan azumin daga wannan lokacin zuwa ƙarshen sa ko kuma ya zama rashin lafiya ne ta yanke masa azumin ya yi kwana goma ko ya yi rabi ko abin da ya kama da haka sai rashin lafiya ya sa yanki kwana uku ne kwana biyar kuma sai ya samu lafiyar da zai dora to shi ma wannan dole ne sai yayi niyya a zuciyarsa ta kammala wannan sarrafa abin da ya rage amma ba wai wajibi bane a ce duk wanda zaka dauka din sai ka yi sa muddin kai niyya tun farkon watan gabaki da kuma wasu ba da miskila to ma menene niyya sai da kanka tunda ka tashi ma akan kana sahur ai shi kenan kai da kanka ma ka nuna kai niyyan azumin wancan dan wani kuma abin da yake dauka man salo sai an ce da waito ba mu kana sai ka ce da waito to kawai dai wato wannan kudiri na zuciya shi shari'a take
to ma sauraro kada a manta ana tare da shirin fatawa kai tsaye a nan tashar radio jiga kuma yanzu haka mun riga mun bude line mu za a iya kira mun wannan lambar waya 0705198084 0705198084 mun dan sami matsala da lambar waya da aka saba da ita ta 0703335758 amma insha Allah a cikin shirin za a ji mu yanzu da za mu amfani da ita ce 0705198084 assalamu alaikum da muke magana
ina magana da Salisu bakani kitabar ba
to malam Salisu bismillah
Allah ya malama na jin dadin wannan auri da ake yi da Allah saka da alkhairi
amin
da sa ga malafiya a da saka da falsafa
amin babu tambaya kenan malam Salisu mun gode muna fata za a dinga yin tambayoyi in yaso addu'a din ko daga can insha Allah fa Allah zai karbi ta assalamu alaikum assalamu alaikum hello to lambar waya dai ce 0705198084 0705198084 Amma kai ga samun kira na gaba za mu karanto tambayar da ta fito daga wajen Malam Awwal Musa Muhammad wanda yake cewa akar makalla ni ne na bayyana karatun Fatiha a rak'ar karshe ta sallar magriba sai ni sujjada baki bayan sai sallama kenan kuma ni ne matsayin wannan sallah ta
wannan shine abinda yake ga mazhabar malikiya cewa idan ka bayyana wajen boye wato kai kare zakai badi idan kuma ka boye a wajen bayyana wannan kuma kai rige zaka yi gabali tare da shi akwai malaman da ce gani dan ka bayyana karatu a wajen boyewa ko ka boye a wajen bayyana babu gabali ko ba dai akan ka to amma dai yadda kayin haka yake ga mazhabin malikiya saboda ka baka badda wata matsala
na'am assalamu alaikum
wa alaikum assalam
da muke magana
na magana da Sayyid Abdullahi idan lake
bismillah akwai tambaya ko
ya ka makala ne ina tambaya kuma yana da malam ne ke zuwa ya ji a da fadin mutane
na'am
akan magana ta rabon gado
mm
su mutane wani lokaci yake kokan cewa wai nan kai rabon gado an yi nan miji an yi nan miji yana da kafan mutu biyu aya to kuma
wala Habibu line ka ya kade sai dai ka yakuri in kai da ciwo ta kila kafin mukammala ka sake jarabawa lambar da kamar yadda muka faɗa ita ce 0705098084 ma muna fata za a dinga rage radio a daidai lokacin da aka kira mu assalamu alaikum
to ba san su kuma kafin abin shi wancan ba Allah dan tambayar nake so in yi masa
na'am
don Allah matsala ta shafi gado har dai a ce abin nan akwai kasa a ciki ina ce kasa ina nufin gida ko fili ko gonaki to a dai a dunga daurewa ana zuwa kotu wannan aiki ne na alƙalai wanda kuma shine zai kashe kowace irin rigima amma mafiya inda za a dunga ganganci ana raba gado a gida kawai a gayyato wani malami ya zo ya raba gado wani da daga gona kaza wance tana da bangare kaza wani yana da fili kaza ko abin nan dakuna kaza to gaskiya za a dinga samun rigingimin da ba za su kare ba amma idan kotu ta zo ta raba wannan to kaga fi sabilillahi duk wata rigima a rika an kashe ta dan abin da bai wuce wani dan 100,000 an bari da 300 misali so ga za su iya labe tsakanin su su raba ba wata matsala wannan shi kenan abu ne wanda yake mai sauki
akwai tambayar da ta fito daga wajen wato Badariya amaryar gamboli mai shayi da ke daga tsalle wanda take cewa akar makalla ko za a bayyana mana wasu daga cikin irin littattafan da Imam Malik ya rubuta
to shi Imam Malik bai yi wasu rubuce-rubuce da yawa ba. Littafin da ya fi shahara dai na Imam Malik shine Al-Muwatta, littafin sa da muke kira suna Muwatta Malik. Kuma wanda suka bibiyi da malamai suka ambata cewa littafin yawan sa yafi yadda yake a yanzu da farko. Imam Malik mutum ne mai tsantseni mai kaffa kaffa. In muka duba akwai fatawoyi na fahimtar sa wanda ba wai hadisi bane ba zuwa ga manzo Ali sallallahu alaihi wasallam, wato mas'ala ce za ta zo wa Allah bai da wani hadisi, to amma zai ijtihadi ce to amsa ita ce kaza, ko kuma wani abun ma hadisi ne daga baya kuma sai ya ga hanyar nan da ya karba wato hadisi akwai rauni ta tare da ita. To abinda malamu suka tabbatar ya zabge hadisi da yawa kaman yanda da ya rubuta shi a farko. Saboda haka ni dai a sani na Muwatta shine littafi tilo da Maliku ya tara hadisi shi da kansa. Littafin da muka fi sanda suna Mudawwana wannan fatawoyi ne na Imam Malik wanda dalibansa suka rubuta, ba wai shine ya zauna ya rubuta Mudawwana da hannunsa ba.
Sai gaba tambayar malama Badri ya ta biyu wanda take cewa akar makalla miji na yayi tafiya, zan iya tambayar mahaifiyarsa idan wanda al'amari da zai sanar ya kama ni?
To in fitan nan akwai abin da zai zama bukata akwai lalura, lalura wannan mun san cewa kawai in ta kama dama za dai a fita, bukatan ma haka. To amma abin da ya kamata ba wai ke ba duk wani mai gida da matansa, ya kamata ya zama akwai kofa a bude ga lalura ko bukata in ta taso. Ma'ana mai gida ya sahale wa matansa a matsayinsu na masu tarbiyya cewa idan wani abu zai faru lasama Allah rashin lafiya ya iyaye ne, rashin lafiya ya uwansu ne, ko wani abu ne da zai zama ko ta'ziya ko ma abin da ya shafi taya murna an yi biki, cewa to koda bana nan na ba ku dama, ya kamata tsakanin mai gida da matansa a samu wannan. To yanzu ma Allah ka mana wani ci gaba na waya, a tabbatar man salisu zai wahala ka ce yanzu ga magidancin da yake da mata ba shi da waya, ko a ƙauye ne insha Allah za ka samu cewa in ma ba shi da waya shi, to za ka samu ƙila wanda suke tare akwai inda ake samun sa ta waya, ko kuma shi idan yana da waya su gidan babu waya akwai lamba wayarsa a hannunsu wanda ko aran waya ne sa iya yi a buga masa cewa to kaza ya faru muna so ya faru a gida ko a magota muna so ka ba mu dama mu je mai musu murna ko mai musu jaje. To wannan ya kamata a sami wannan ainihin a wajen miji da matansa musamman halin da muke ciki a halin yanzu.
Sai tambayar Malam Aminu Musa Ahmad wanda yake cewa akar makalla ina son sanin sahihancin cewa ko da mutum bai rike hannu a sallah ba sallarsa ba ta da matsala.
Eh wato akwai abinda malamai suka ambata wato rahmatullahi ta'ala alaihim mubtilatu salati, abubuwa da suke bata sallah. Na tabbatar da cewa daga cikin duk abin da ni dai na karanta daga cikin abin da yake bata sallah babu rashin rike hannu a cikin sallah. Ta ɗaya daga cikin manyan malamai mai ce to kaddara ko da ma a ka mutum ya dora hannayen nasa ba za a ce sallar sa bace ba. Babu wato ainihin sabani ga malamai na sunna cewa rike hannun shine yafi, saboda shine abin da manzo alaihi salatu wassalam yayi kamar da hadisi suka nuna, ba ma wannan ba. Manzo alaihi salatu wassalam ya ambata wani hadisi cewa abubuwa guda uku sunnar sace da kuma sunnar sauran manzanni wanda suka gabace shi, daga ciki ya ambaci an umarce mu mu dora hannayenmu na dama akan hannayenmu na hagu a cikin sallah. Wannan shi yana cewa shi rike hannu a sallah ba wai sunna ce ta manzo alaihi salam shi kadai ba, sunna ce ma ta sauran annabawa da suka gabace shi. To wannan kuma bai nuna cewa idan mutum bai rike hannun ba a ce ba shi da sallah ko sallarsa ta sami matsala, wannan ba haka bane.
Tambayar Malam Muhammad Musa Aminu yana cewa akar makallahu ko wadanne irin falaloli ne ke tattare da karatun suratu Kahfi a ranar Juma'a da naji ana yawan fada?
To akwai hadisi da ya ambata cewa duk mutumin da ya karanta suratul Kahfi za a haskaka masa daga wannan rana zuwa rana da za ta zo. Akwai hadisan da hadisi da kusan zaka ce kala biyu. Akwai wanda suka ambaci ranar Juma'a a karanta, ko kuma wanda suka ambata sau ɗaya sati, wanda suka fi tantancewa a matsalar hadisi sun ce defender suka fi kwari shine ka karanta ta asati koma wace rana ne ba sai ka ke bance ranan juma'a kadai ba ba'ana inda za ka karanta ta duk amis ko laraba ko asabar ko ladi ko ita juma'ar to dai ka karanta ta saboda cewa idan mutum ya karanta za a haskaka masa tsakanin wayannan kwanaki kuma yazo hadisi cewa mutumin da yake karanta ko dai ayoyin farko ko kuma ayoyi na ƙarshe ko kuma wato ayoyin goma farko da na ƙarshe ko goma farko duk akwai sabanin riwaya tare wanda yake karanta wannan Allah zai kiyaye shi daga sharrin dujal idan ga nufin ya zamo ya bayyana to saboda haka dai wannan sura tana da alala sosai ko da mutum bai haddace ba sai ya dauko masa bai danga karantawa so da ya sati
na'am sai ga tambaye su ta biyu da yake son sanin gaskiya cewa in mutum yana karanta suratul waqi'a zai sami arziki
to shi hadisin malam salisu a nuna cewa bai inganta ba akwai ina jin wane ne daga cikin sahabbai ba zan iya tuna wane ne ba bashi da lafiya ko ibnu mas'ud ko wane ne wanda daga cikin sahabbai bashi da lafiya akwai kasan lokacin sayyidina umar Allah gara masa yadda yayi tsari na kaman kace fensho da ake baiwa sahabbai kama daga wanda suka je yakin badar wanda suka halarci bayatul ridwan wanda suka halarci kaza muhajirun da ansar da sauransu to akwai kudi da ake ba su na baitul mali to shi wannan sahabin aka samu wayan ɗan watanni ko ɗan lokuta ba a bashi kudin sa ba to yana kan gadan ajali kamar yadda asar din ya nuna sai sayyida Usman ya aika masa wannan fansho na sai ce to ga kudin ka da ka dauki lokaci ba a baka sai ce a mayar da wannan kudin shi yanzu bashi da bukatar kudi tunda shiga halin da yake ma to sai waye sayyida Usman ya ce to ai kana da yaya mata ko in kai ba za ka yi amfani da su ba su sa amfana sai ce ai ba na je masu tsoron talauci saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutumin da yake karanta surat kafi a dukkan dare ba zai yi talauci ba saboda kana koya musu kuma sun yi saboda ka bana ji musu tsoron talauci amma malaman hadisi sun ce wannan hadisi kwata kwata bai inganta ba
na'am assalamu alaikum assalamu alaikum salamu da muke magana to kadan daga murya muna jin ka menene ne tambayar ka
ina da fane kamar na fara sai dala sai ta yi ba ta fara ta ba wanda ta ta fara
na'am to mun gode karma kallawa wai mutum ne ya ji an ba wani fatawa a radio zai iya amfani da wannan amsa da aka bashi
to ban salisu menene amfanin yin fatawa a gidan radio ai dan kowa da kowa ya ji ya fada wato kaza ba sai su akwai wani abu da aka dora mutane akai wanda yake wahalar da su har yanzu sai a ce wai abu sai an baka sai a ce sai an baka wai ko yanzu da za a fadi wata sura a ce maganin kaza ko fallata kaza wai yanzu da za ka fara ka a masallaci to wai duk wanda ya dauka in baka bude baki kace wani na baka ba bata yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba ware wani yace wani na baka kaza ba in manzo Allah ya fada ya sa wa duniya gabaki daya to saboda haka idan ka ji fatawa a gidan radio wadda indai ka riga ka gamsa da shi kenan sai ka yi kire ta
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
da wa muke magana
ne magana a cikin ya ta
tsoga to injiniya bismillah
da ma ta baka da zuwa
na sala ina masha Allah to injiniya ai da kai tambaya ina ga da yafi bari mu dauki tambayar wannan malami da yake cewa karmakallahu ko menene ingancin yin azumin alhamis juma'a da asabar a watan rajab daga bashir gurin Allah saka da alkhairi
in dai Allah ya sa ya fahimce shi fadan mu to ba bukatar ma sai a sake mai ta wata magana
assalamu alaikum
barka
da insha Allah da muke magana na ba akwai tambaya ko to mallan yana jin ka bismillah to lai ya kaje in kai da shi ko da yake lokacin alka da fara halalan mu kila ka sami mu assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikumussalam
an
Lafiya lau wa yake kan layi?
Abdullahi, kana magana da Abdullahi.
Malam Abdullahi, bismillah, gurguje. Na'am. Mun gode Malam Abdullahi.
To Malam Abdullahi, kudin ruwa kai da kanka ka ambaci lalura. Lalura ita ce abinda yake halatta kai amfani da abinda ke haramu. Yanzu idan mutun yayi tafiya ya rasa abinci ya ga mushi, uwa ya san cewa inda musulmi ne ya san mushi haramun ne. Bai halatta mutun ya ci mushi. Amma Allah sai yake ta fa man qurra ghayra baghin wala adin fala isma alai. Ko fa inna Allaha ghafurur rahim wa ta'ala. Duk mutumin da ya zamo ya tilastu kuma ba wanda yake azzalimi ko mai tsallake iyaka ba, to wannan babu wani laifi gare shi. To idan za a ce mutun ba shi da lafiya, duk wata hanya da zai nemi kuɗi na neman lafiyar sa babu wannan kuɗi da ci ya gagara. Ko matarsa ko yaya ko dai daga cikin iyaye. Ya rasa yadda zai yi, dole sai hanya ku haɗe tilo aka ce in yaranta sai ya ba kuɗin ruwa. Wannan yadda ka san mai ci mushi haka ne. Sai ya karba a bisa tilasta, anan babu zanubi a kansa tunda ya riga ya tilasta.
Assalamu alaikum. Da wani ke magana? To malam ita ka rage rediyon da kake saurara. Yau wato bismillah malam ina jin ka. Na'am. Na'am. Muna jin ka. To mun gode Malam Isa, yadda kuma ga lokaci ma ya
zo. To Malam Salisu, ina ga wannan tafiyar, wannan tambayar tasa. Mu bari in Allah da mu karanta hadisin haduwa ta gaba sai mu shimfiɗa a kansa. Na wannan hadisin na saka tankan da biyu ne, insha Allah sai mu amsa tambayar tasa. Lokaci ba zai ba mu damu gaskiya hadisin yanzu. Dole sai dai mu tabbata haka.
Na'am. Ba sauraro kusan saboda yanayin lokaci akan wannan tambaya ta Malam Isa, za mu dakata sai a shiri na gaba insha Allah. Kada ban ta za a iya ci gaba da shiru ta a rubuce a wannan lambobi wato cikin ɗaya biyar ɗaya tara ɗaya wato sifili takwas ɗaya hudu, akwai kuma sifili bakwai sifili takwas biyar ɗaya biyu takwas bakwai hudu shida. Muna kuma ba wa masu sauraron mu haƙurin rashin jin layin da aka san mu da shi wanda ake kira saboda wata tangarɗa da ta samu. A madadin ofishin gwamnan jihar Jigawa da yake ɗaukar nauyin zuwa shirin a kowane mako, sai kuma babban malaminmu da yake faman tarayyaniya Malam Muhammad Nasir Yahaya, wanda yake tare da Malam Rabi da Malam Hamis a kowane lokaci. Safiyanu Danya Muhammad Kanye ne ya sadar da ku a madadin manajan darakta na hukumar gidajen rediyon jihar Jigawa Alhaji Mati Ali Salisu Sha'ib Dutse. Ke fatan mu kasance a shiri na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullah.